نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باين هكا يا إخوة مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدساك سادوا وأن مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مولغة لكينا تشكين غرم بوتي أجهر بوتي أولا يمتشي من البركة للعربة يوم بقوي قوات رمضان يجرر منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديار اليهدو دا تلاتين دا ترع وانا كميك ديدي دا عشرين دا اكو قوات بيار ميلادية تدبو بي لشاتكوس أولا مجلسي دا بيكي تفسير القرآن ميقرمة وانا كمنا تشكين تفسير سورة مريم عليها السلام. Mun tsaya akan wace aya ne malam?
Tsaya aya ta 82.
Ta 83 ko?
Da 2.
Da 2. A gabanin mu shiga kamar da muka saba, mu ansa wasu daga cikin tambayoyi ko a yau ma insha Allah za mu yi tsokaci akan wata tambaya da na ansa kwanakin baya. Kamar yadda aka sani, ansa tambayoyi akan yi su a gargajiyance, ko da kuwa wani abin yana buƙatar sai yi dogon bayani. To amma wani abin a fili yake karara, ba wani abu ne da yake buƙatar dogon bayani, kuma mahallin fatawa ba shi ne mahallin darasi ba. Mahallin darasi shi ne ake wurin a kawo abubuwa da faɗi, musamman idan ɗaliban ilimi ne a gabanka, kana faɗaɗa musu su bahasi. Amma mahallin fatawa, yayin da mutum ya aiko maka fatawa, to kyautata maka zato ya yi cewa za ka faɗa masa abin da kake da tabbacin cewa shi ne daidai. Zaka ba abu ne da sai ka tsawaita magana ba. Akwai wanda ya aiko fatawa akan wani abu da ya ce ya faru a ƙasarsu a Ghana, cewa wani an ɗaura masa aure da wata, shi yana wata ƙasa, ita tana ƙasarta, ba su taɓa haɗuwa ba, amma kuma an ɗaura aurensu, shi dai baya san, ita ba ta san shi. To kuma ƙarshe ya taho zai zo gida, ita kuma za ta yi wata tafiya a cikin ƙasar, sai suka haɗu a airport inda ya neme ta, bai san cewa matarsa ba ce, ya neme ta da fasikanci, ita kuma ta yadda su je su yi fasikanci. Zai aka tambaye ni game da aikin da suka yi, mai hukuncinsa, na ce abin da suka yi haramun suka yi, sun yi zina. Saboda kowane aiki niyyar mai aikin ita ke hukunta aikin. Idan kai kyakkyawan niyya ko kuskure ka yi, wannan kyakkyawan niyya sai ta cece ka. Abu mai kyau kuma, ko mai kyau ne ka san ma mai kyau ne, ba wai ka yi shi akan kana yin laifi ba, a'a, ka san ma mai kyau ne. Idan ka yi shi da mummunan niyya, sakamakonka shi ne a baka mummunan sakamako. Wani abu ne sananne a shari'a, ina ga duk wani wanda yake karatun shari'a ya san wannan, ba wani abu ne wanda yake da zurfi da har sai mutum ya yi ta kawo dalilai. Sai na kawo ƙa'idar da take ƙa'ida ce na bawiya. Ƙa'ida ce na bawiya, tanzimu tahtaha kullul masail min hadha an-naw. Shi ne faɗar annabi sallallahu alaihi wasallama, wa inna ma li kulli imri'in ma nawa. Iya wannan gabar na yanko na faɗa a matsayin hujja, saboda me? Saboda ita ce take kunshe da ƙa'ida dunƙulalliya kulliya. Ka'idar da a ƙarƙashinta masail da yawa za su shiga, masail na abinda mutum ya ƙudura ya niyyata a zuciyarsa. Sai annabi ya ce kowa na da sakamakon kowane mutum, kowane mutum bai ware bai ce banda wane banda wane, kowane mutum yana da sakamakon abinda ya niyyata. Idan mutum ya yi niyyar zina, sai ya ba shi sakamakon ya sadu da matarsa. Kaga wannan ka'idar ta rushe kenan, nawa zina kuma ya karɓi lada. Kaga ai annabi kuma ya ce wa likulli imri'in ma nawa. So hadisin gaba biyu gare shi, innamal a'malu binniyat, sai gaba ta biyu wa innamal likulli imri'in ma nawa, kowace gaba akwai ma'anarta. to sai na datsi gabar da nake ganin wannan mas'ala tana karkashin ta shine wa inna ma likulli imri'in ma nawa wanda ya bi fatawar zai ji iya nan nayi hujja da shi ban jawo innamal a'malu binniyat ba dan wannan fassarar sa daban wa inna ma likulli imri'in ma nawa to ina jin wani mai dan karambani haka yayi garaje wajen shi ma ya nuna tashi kwarewar sauraka sai ya ce wannan fatawa ai kuskure ce ba daidai ba ce to dan yi rubutun sa kuma ya yada to ka san yadda abin nan a hanyoyin sadarwa na zamani suke in kai abu ko ya yake musamman ma aka ji cewa ka dan hada shi da fatawar wani malami shikenan sai kuma ai ta yadawa kuma mutane ba za a iya ganin abin da ya cancanta a tuntube kamar a kansa da wanda bai cancanta ba to an turo min na duba tun ba yau ba daga sai naga ba wata magana ce ta ilimi ba har da zaka tsaya kana ta kokarin kai bayani saboda ba wata magana ka ta ilimi ba ba wani malami ya je ciro maganganun sa ba da suka ci karo da dawa da zan kara bayani shi yasa sai na watsar da maganar amma ganin cewa mutane da yawa a kidima suke dan abu kankani da bai taka kara karya ba sai ka ji ana ta tambayar ka to shi yasa sai naga barin dan kara bayani watakila ko shi da yake da wannan fahimtar da sauran kuma waɗanda watakila ba suke son su kara jin bayani watakila su gamsu babu niyya ita ce jigo na kowane aiki niyya sai ta shiga shine ma'anar innamal a'malu binniyat kowane aiki sai niyya ta shiga malamai suna cewa da za a sa ka kai aiki kana abin nan aqil dinka muhtar aqil ba mahukaci ba sannan muhtar ba mukrah ba wanda aka tilasta ka ba aka tsaya da kanka da wuka ko da wani makami ba kuma kana cikin bacci ba a ce kai aiki a yanayin da kake ba niyya ce la kana hadha min babi at-taklif bima la yuta kama an sa ka kai abin da ba zai yiwu ba a ce a cikin wannan yanayi da ba wannan ba ba mai bacci ba ba mara hankali ba ba wanda aka tilasta ba a je kai wani abu kuma ba niyya da zabin kanka amma ba niyya ba zai yiwu ba sai an samu niyya ko mai kyau ko mara kyau shine ma'anar innamal a'malu binniyat al'amal ana nufin dukkan a'mal wasu sun yi kokarin su ce al'amalu shar'iyya na shari'a a'a dukkan a'mal ba za su tafi ba sai da niyya dan niyya ita ce al-irada duk kuma wanda yake mutaharrik bi iradatihi fa huwa murid yana da irada saboda haka zai yi abu idan kana so ka tashi za ka tashi ne da niyyar tashinka in kaga ka tashi ba dai tashi ba to ko biyo ka akai ko tsorata ka akai wani abu ne da zai yi tahakkum akan iradarka wannan shine ma'anar innamal a'malu binniyat wa inna ma likulli imri'in ma nawa yana nufin dukkan wani aiki to niyyar da kai ita za ta hukunta hukuncin wannan aikin ko ya yi kyau ko ya ɓaci ko ya cika ko ya ragu niyyar ita ce za ta hukunta aikin naka ya zama mai kyau ko ya zama ɓatacce ko ya zama cikakke ko ya zama ragagge absat misali da zan ba mu a nan za mu fahimci tasirin niyya kowa ya san riya aka ce riya an san riya riya tana da alaƙa da me da niyya niyyarka mai kai niyya za ka zo ka yi abu mai kyau a zahiri za mu ganka ka zo ka yi alwala irin yadda annabi ya ce a yi alwala ka zo ka yi sallah irin yadda annabi ya ce a yi sallah aikin gashi a zahiri duk mai kyau ne amma kai ka yi ne saboda wasu da kake gani kana so ka nuna musu su yabe ka wannan aikin da kai mai kyau ya isa kawai a ce aikin ya yi in dai har ka yi shi da riya ta yi mai ta ɓata aikin me ya ɓata aikin a nan niyya ce gashi aikin mai kyau ne amma kuma da mummunan niyya ta shiga a ciki sai ta yi mai sai ta ɓata shi to wannan idan aiki mai kyau wanda ka a gashi a zahiri surarsa mai kyau ce ka yi mummunan niyya ya ɓaci to ina wanda kwata-kwata ma baka ga aikin mai kyau baka yi abin da ka gani a zahiri shine munin kuma kai yadda ka yi shi kamar wannan mutumin da muke magana a kansa a zahiri shi ba matarsa ya nufa ba ko matarsa ya nufa wata ce ajnabiya ya nufe ta da fasikanci da wannan niyyar ya shiga kuma har yayi gama watakila sai daga baya ake gaya masa ma sai ka ce a'a ai wannan tunda dai mata shi ke ba matsala kaga wannan bai fahimci niyya ba abun sa niyya anan ba ta da wani dakal ba ta da da yadda ma yake cewa wai lada za a bashi wai lada ma za a bashi sai dauko hadisi ibnu abbas man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu biha hasana wanda ya niyyar abu mummuna sai bai aikata ba sai a rubuta masa lada to kaga wannan hadisin kwata-kwata bai ma fahimci inda ya sa gaba ba akwai abin da ake kira at-tark at-tark kai niyyar kai zina sai ka ji tsoron Allah sai ka fasa wannan shine ka bari sai a rubuta maka lada kai niyyar zaka yi zina sai ka ji tsoron Allah ka san zina ce wannan kamar yadda shi ma da yazo a zuciyarsa yana ganin zina ce sai ya ji tsoron Allah sai ya fasa to wannan shine ake rubuta mutun lada at-tark shine adamul fi'l abinda ake cewa at-tark shine adamul fi'l rashin aiki shi ake kira bari shi yasa malamai suke sabani ma cewa at-turuk ana yi musu niyya don abinda bari ne sai kai masa niyya saboda mai suna cewa at-turuk ba af'al bane abinda zaka yi sai ka fasa ba fi'il bane ba aiki bane shi ko wannan abinda yayi niyya aikata waye so kaga baya cikin babin turuk sannan kuma barin ma da ake ba da lada ba wai kowane bari ba ba dukkan abin da ka bari ba na saban Allah ake baka lada akan sa sai wanda ka bari saboda tsoron Allah tarakahu lillah kamar yanzu cikin wasu ruwaye tarakahu lillah ya bar shi dan Allah to wanda shi ake bashi lada amma mutumin da yayi azamar zai yi laifi bai zada baya ba ko ma azamar tai karfi ko bai aikata ba yana da laifi an gane mutumin da yayi niyyar zai yi laifi kuma niyyar tai karfi a zuciyarsa ko bai aikata ba yayi laifi za a rubuta masa laifi hadisin Abu Bakra yana jin kun shaji ana karanta shi yana cikin sahihai Abu Bakra yana cewa naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza taqal muslimani bi sayfayhima فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وزال صلى الله عليه وسلم يجي إلى مسلمين بيسك هل أنت تقبل لو أن أكا كشي لو أن يكشي دزاس تفوتا سابيسك تشي وأن دي شيء كسا وأنا منغاني دي ميلا بارنسا أبن دي كسا يي ناكا نأنتي أتفوتا بابنا أما وأن شيء بي كسا با كشي شيء أكي shi bai yi kisan ba bai aikata ba shi aka yi aikin a kansa amma annabi ya ce shi ma yana wuta annabi ya ce saboda shi ma ya himmatu akan ya kashe dan uwansa kaga anan niyyarsa ce kawai ta kai shi wuta ba aikin ba dan aikin ma bai faru ba saboda haka mutumin da ya yi niyya zai yi zina kuma ya je ya yi abin da shi a gurinsa zinan yake yi bai ji tsoron Allah ba kuma ka ce lada yake samu wani irin fahimta ce a tare da mutum to wannan kwabar da na gani shi yasa ma sai na kaucewa matsalar ban tsaya amma hadisan da suka zo a babin niyya suna nan da yawa idan kai niyyar aiki sai yazo akasin da kai niyya kai ba haka kai niyya ba amma sai yazo akasin da kai niyya shari'a tana dauke maka laifin wannan abu in mai laifi ne in kuma wani abu ne da kake so ka samu ubangiji yana baka da lada koda ko yazo akasin yadda kake so akwai ma'an ibnu yazid sahabi ne dan sahabi shi da babansa da kakansa duk sahabbai ne ma'an ibnu yazid ibnu al-akhnas sai babansa yazid sai ya dauki kudi ya je masallaci ya ajiye a da can a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yana da abin da zai kyauta da shi kuɗi ko abinci yakan je ya ajiye a inda ya san talaka na zama mabukaci in ya zo ya gani sai ya ɗauka sukan kai ida biyu wani lokaci sukan kai unko da haka na abinci na dabino a ajiye a rataye a masallaci to ya kula akwai inda wani talaka ya saba zama sai ya ga alamar bukata tare da shi sai ya ɗau wani dinari 120 sai ya kulle a cikin jaka sai ya je ya ajiye a gurin da mutum yaman ya saba zama ɗansa ya shigo ɗan shi wanda shi Yazid ana cire shi ma'an sai ya ga kuɗin nan kawai sai ya ɗauka shi ma yana da bukata ko mai san mai san niyyar babansa bai ma san daga wajen babansa kudi yake ba da ya dauka yana koma gida sai babansa ya ga kudin da ya kai masallaci don ya bawa wani ga dan sa ya dauko ya dade shi gida zai bukatun sa sai husuma ta kaure uban yana kawo shi ko yana cewa ba zai bayar ba to shine ruwa da yake to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu hukunci yace laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an kai Yazid abinda kai niyya na sadakan nan ga fakiri ka samu abinda kai niyya kai kuma abinda kai niyya ka dauka kana zaton halal ne kai ma je kai zan naka menene ya ba mu wannan ladan niyyarsa ladan sa niyyarsa me ya ba mu wancan halaccin ya ci wannan shi ma niyyar da take zuciyarsa bai fesanci cewa ga mai abin ba anan niyya ce ta abin nan annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin abu kafshat al-anmari yana cikin musnad imam ahmad da sunan tirmidhi ko jami'ut tirmidhi hadisin abu kafsha al-anmari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamad dunya li arba'ati nafar duniya ta mutum hudu ce abdun razaqahu ilman wa malan عبد رزقه علما ومالا وهو يعلم لله فيه حقه ويسل رحمه فهذا بأفضل المنازل شي باوا دا الله يأذر تاشي إلمي معناه يسن الله كما يأذر تامشي دا دوكيا سوراك ياسن حكين الله دا دوكي يسا ينا يتقي فيه ربه ويسل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا yana jin tsoron ubangijinsa a cikin wannan dukiyar yana sada zumuncin sa da wannan dukiyar kuma ya san Allah na da haƙƙi cikin wannan dukiyar annabi ya ce fa hadha bi afdalil manazil wannan matsayin shi yana mafi daukakar matsayi a gurin Allah sai ya ce wa abdun ko wa abdin sai bawa na biyu razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan Allah ya bashi ilimi bai bashi dukiya ba fa yaqulu sai yake cewa law anna li mal fulan لعملت مثل عمله النبي يتي فهو بنيته فهما في الأجر سواء سيك يتي وإناما إنا دوكيا إرن تواني نيما إن يأيك إرن نواني إنا نفهم وانشا نفرقو مي إلي من الديني مي كما كيا دوكيا دوكيا سا نتعوران الله أتكينتا سي وانا دي بي سابو دوكيا بقى ما إنا دي إلي مي سيك إناما إنا دوكيا رواني إن يأيرن أبن دواني إكي دوكيا سا sai annabi ya ce fa huwa bi niyyatihi to wanda yana tare da niyyarsa fa huma fil ajri sawa suna daidai a lada me ya daga shi niyyarsa bai yi aikin ba amma da yayi niyyar zai yi Allah ya ga gaskiyar niyyarsa sai ya ce fa huwa bi niyyatihi fa huma fil ajri sawa sai na uku wa abdin lam yarzuqhu Allahu ilman ورزقه مالا فهو يتخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يسل فيه رحمه ولا يعلم أن لله فيه حقا فهو بأرجاء المنازل النبي يتسيبا وأن الله سبحانه وتعالى يباش دوكيا أما بباش إلبي بيسان كومينا الديني با ينا فقمنيا أتكين دوكيا سبا يطوران الله أتكين دوكيا سبا يساد زمينتي أتكين دوكيا سبا يسان الله ندهكي أتكين دوكيا سبا sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa hadha bi arda'il manazil wannan yana mafi wajmunin matsayi a gurin Allah sai yace wa abdin shine na hudu lam yarzuqu Allahu ilman wala malan fa yaqulu law anna li mal fulan la amiltu ka amalihi fa huwa bi niyyatihi fa huma fil wizri sawa annabi yace sai kuma bawan da Allah bai bashi dukiya bai bashi ilimi ba baya da dukiyar kuma bai san Allah ba sai yake duba wancan mai dukiyar wanda bai san Allah ba yana saban Allah cikin dukiyarsa sai ya dube shi sai yake cewa ina ma ni ma ina da dukiya irin ta wane in yi abin da wane yake yi annabi ya ce fa huwa bi niyyati to yana tare da niyyarsa fa huma fil wizri sawa daidai suke a me a zunubi menene ya kai shi ya samu zunubi aikata waye bai aikata ba bai ba samu dukiyar ba amma saboda yayi niyyar zai yi annabi yace fa huma fa huwa bi niyyatihi fahuma fil wuzri sawa, niyyarsa ta sa sun zama ɗaya da wancan da ya aiki. Niyya ta yi tasiri ko ba ta yi tasiri ba? Irin waɗannan suna nan da yawa, in za mu yi ta kawo su ƙarshe karatun namu ma sai ya ƙare a kansu. Hadisai da dama da suke magana, hadisin Jabir, hadisin cikin sai Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna tarakna fil madinati rijalan ma sirna masiratan wa la qata'na wadiyan illa kanu ma'ana ma habasahum illa al-udhur. Annabi lokacin ya fita yaki yake cewa mun bar wasu mutane a Madina, ba mu yi wata tafiya ko muka keta wani kwazazzabo ba, face suna tare da mu a zuciyarmu, face suna tare da mu a lada, ba abin da ya hana su fitowa sai uzuri, ma'ana suna da niyyar su tausana da mu amma ba su samu ba. Don haka Annabi ya ce suna tare da mu. Me ya haɗa su da su? Niyyarsu. Akwai hadisin Abu Huraira. Ko ya isa ka nan? Na gaya muku hadisan da suke babu niyya, hadisan da yawa. Idan muka ce za mu yi ta karanta su ko su kaɗai sun isa mu darasi, amma mu ba su haka nan. Malamai sun yi rubuce-rubuce a kan niyya, amma mu ran karanta mana wata matsala guda ɗaya da ta yi kusa kama wacce ma ta mafi wannan, in watakila in ita ce ma mutum wancan ban san wani lada zai ba shi ba. العراقي أتكن للتافن سطرح التثريب أتكن مسألة تسلا تند بير يكي تشيوا كما يند ما لمي سك شرط أن تنية أتكن إبادة هكا سك شرط أن تاتي أتكن أيكة أبن ديكي حلال أبن دي أنهل التامك كأيكة حلال ني دون أنشي قوان بارستاني شما ينا كاواني إن دوك قولبر جيا بنيني قولبر kwalbar koka kola na ce giya nake sha, to shi kenan na sha giya? To ya saurari wannan magana ta yi rai. Abinda ban faɗa ba kan in kama magana ban faɗa ba, mun yi maganar hukuncin abinda ya yi ta fuskar zunubinsa ba ta fuskar haddi ba. Akwai bambanci tsakanin haddi, za a yi masa haddi ko ba za a yi masa haddi ba. Ba mai maganar haddi ba ko? Duk wanda ya ji ya san ba mai maganar cewa aje a jefe shi ba, duk da ya ce na ce aje a jefe shi, ba na jin akwai inda zai samu wannan maganar, saboda ni na san akwai bambanci a tsakanin a ce kayi laifi da kuma wata ukuba ta haddi ta duniya da ake wannan laifin a ce an maka ita. An gane akwai bambanci tsakanin wannan. Akan samu mutum ya yi laifi amma kuma a samu wani mani'i, wani abin da zai hana a tsayar masa da haddin wannan, saboda amma kuma ba zai hana a kira abin laifi ba. A Malikiya da wasu mazhabobi, idan uba ya kashe ɗansa ba bisa gaskiya ba, al-qatlu nafsi bighairi haqq, an san Allah ya hana wannan, wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, wannan ba kowa ya shiga cikin wannan ayar, kowa ko wanda bai shiga ba, da ɗa da uba da wa da ƙani da shugaba, duk dai wani wanda zai yi kisa na ran da Allah ya haramta ba bisa haƙƙi ba, ya shiga cikin wala abin nan. Sai uba ya kashe ɗansa, uba ne sai ya kashe ɗansa, wannan kisa da ya masa ba wani haƙƙi, haka kawai ya kashe shi, ya shiga ƙarƙashin wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. In aka tambaye mai fatawa abin nan da ya yi kisa ne yana da laifi, ba na jin akwai wani mai hankali da zai ba ya da laifi, yana da laifi saboda ya shiga ya yi abin da aka haramta. To amma an san cewa wanda da ya kashe rai bi ghairi haqq akwai kisasi, to shin wannan uban za a kama shi a kashe shi saboda ya kashe ɗansa? To a kaga a Malikiya suna cewa ba za a kashe shi ba. Me ya hana a kashe shi? Saboda abin da ya ba laifi ba ne? Laifi ne, saboda shi ne sababin samuwarsa. To kada ya zan sababin mutuwar, shi ne sababin samuwar ɗan, to kada ɗan kuma ya zama shi ne sababin mutuwarsa. Wannan ra'ayi ne nasu, akwai wanda suke saba musu a nan. To amma dai malamai ne da yawa suka tafi akan wannan, su Imamu Malik. Imamu Malik yana da ganin wannan. Saboda kaga an samu abin da zai iya sawa a yi masa kisasi, amma sai aka samu wani abin da ya tokare shine ubuwar da take tsakaninsu. Don haka dan an samu sharadi, na samun wani hukunci akan iya samun mani shi yasa zaka ji malamai suna cewa idza tawaffaratu shurut wa intafatil mawani samun sharadi shi kadai ko sabab shi kadai ba shi yake nuna abin sai ya faru ba ana iya samun sababin amma wani mani iya zo matar da lokacin azhar yayi sallar azhar ta wajaba akan ta lokacin ta yayi sai kuma jinin haila ya zo mata kaga an samu sabab din da wajabcin amma kuma an samu mani'i wani abin da zai sa abin ba zai yi a wajenta ba wannan wani abu ne sananne a shari'a saboda kaga ba zaka hada wannan ba saboda idan yayi abinda surar zina ce yayi niyyar zina a zuciyarsa ita ma ta yi niyyar zina a zuciyarsu sun je sun yi abinda suke ganin zina ne niyyar nan ta su laifin niyyar nan ta su ba wanda sai bambare musu shi to amma in aka zo gaban alkali ana kokarin ai musu haddi sai aka gano cewa shi ma'aurata ne to wannan sai ya zama shubuha malamai sun ittifaki akan ka'idar idra'u hududa bishubuhat in aka samu wata shubuha sai a jingine haddi to shi yasa a lokacin babu yi magana haddi ba duk da shi ya duk ya daddaba abin guri daya ya ce ai duka ma an ce to bari ku ji wannan magana ta Iraki a cikin tarhu tasrib juz'i na biyu shafi na 18 yake cewa kamar yadda malamai suka sharɗanta niyya a cikin ibada haka suka sharɗanta niyya a cikin yin abin da yake mubah abin da yake halal fi nafsil amri a shi karan kansa abin halal ne sai suka ce Allah ya kuna ma'ahu niyyatun taqtadi tahrimahu kada ya hada abin aikata abin da yake halal da niyyar da take za ta sa abin ya koma haram abin halal ne amma in yayi wata niyya da za ta maida abin haram ya zama haramun kamar jama'a imra'atahu kamar wanda zai tara da matarsa aw amatahu ko bai wasa zannan annaha ajnabiyya amma ya rika kawowa a ransa cewa ba matarsa ce ba yanzu wannan kila akwai wata can da take ba shi sha'awa sai ya rika kawo ta cewa a zuciyarsa ita ce ya dai san matarsa ce amma da zuciyar da niyyar me da niyyar wata daban aw shariba sharaban mubahan ko ya dauko abin sha na halal abinda halal ne ya sha ruwa ko koka kola da yake misali da ita ko wani abu zannan annahu khamrun amma ya rika kawowa akan cewa giya ne aw aqdama ala isti'mali mulkihi ko ya dauki abinda nashi ne zannan ala annahu ajnabi amma yana kawo tsammanin cewa abin nan ba nashi bane wa nahu zalika fa innahu yahrumu alayhi ta'ati zalika i'tibaran bi niyyatihi haramun ne yayi wannan abin saboda niyyarsa kaga abinda ma ya koma ta sace mukaddara ya sauka ya fanci ita ce matar tashi amma sai ya sa a ransa ni zina zai da ita haramu ne ya kusance ta to bare ma ba wannan a ransa kwata-kwata bai ma san wannan ba an gane haka duk mutumin da ya dau kwalbar Coca-Cola amma ya rika kaddara shi giya yake sha yana da laifin wanda ya sha giya in ma ba a yi masa haddi ba saboda rashin samun buguwa mala yace wa in kana mubahan lahu fi nafsi al-amr ko da abin nan ya halatta gare shi a karan kansa ghaira anna zalika la yujibu haddan wala zamana sai dai kawai ba za a ce ai masa haddi ba ko kuma a ce ya biya abin da ya amfani da shi wanda yake nashi li adami ta'addi fi nafsi al-amr saboda a cikin hakikanin al'amarin bai wuce iyaka ba amma saboda niyyarsa abin ya koma me ya koma haramu بل زاد بعضهم يتي وسما لما ما سن قارا da cewa ala hadha bi annahu law ta'ata shurb al ma' da zai sha ruwa wa huwa ya'lamu annahu ma yana sanar da cewa ruwa yake sha walakin ala surati istimal al haram amma yana shan shi kamar mai shan giya an gane ya mai da shi kamar mai shan giya ka shurbihi fi aliyati al khamr fi surati majlis al sharab kamar ya dauki giya ya dauki ruwa ya zuba a kwalba irin ta giya ya yi zama irin na 'yan giya yadda in ka hango shi daga nesa sai ka ɗauka giyar yake sha kaga ya yi shi a wadda sura wadda ta yi kama da giya da mashayin giya ya ce malamin yana cewa walakin ala surati isti'mali alharam ka shurbi fi aniyati alkhamri fi surati majlis alsharabi sara haraman ce wannan abin da ya sha zan haramu litashabbuhi bisharaba saboda ya kwatanta kanshi da mashaya wa in kanat niyyatuhu la yatasawwar wuqu'a ala alharam ma'a alilmi bihillihi wa nahwihi duk da cewa gashi ya san halal ne niyyar sa ba za ta kawo haramun ba bai kawo magana haramun ba banda wancan da muke magana da man shi zina ya kawo a zuciyarsa shi wannan ma bai kawo magana haram ba amma dai yana kwaikwayon yan giya ya sha a irin kwalbarsu da waye nasu wani malami ya ce in yayi haka ya sha haramun dobare kuma ya kawo niyya a zuciyarsa sai ya ce walau jama'a ahlahu da zai tara da iyalansa wa huwa fi zihnihi mujama'atan man tahrumu alayhi amma a ransa yana kawo wacce take haramun gare shi وصور في ذهنه انه يجامع تلك الصورة المحرمة يكاو ارنسا تشيوا wannan bai kamannin yake yake yi da ita fa innahu yahrumu alayhi dhalika abin nan da ya haramun yayi wa kullu dhalika litashabbuhi bi sirati bi surati alharam saboda ya abin ya dauki kama na haramu saboda haka wani abu ne wanda a gurin malamai sananne shi yasa muka ce in aka samu niyya mai kyau mutun ne ya zo wa bacin da yake zatan matarsa ce ya auri mace bai ganta ba an dai katanta masa yace yana so aka je aka aura masa ita da aka tashi dauko ta a kawo masa sai aka dauko wata ba ita ba sai mata suka shigo suka ce ga matarka ya gama samun nutsuwa matan da suka dauko amarya suka dauko masa suka ce ga matarka mun kawo maka sai bayan ya tare da ita sai ya fahimci ashe ba ita bace babu haddi a kansa kuma ƴaƴan da ya haifa da inda a kaddara sun yi ƴaƴa ma ko ta yi ciki a lokacin dadan nasa ne babu matsala saboda me saboda niyyar sa mai kyau ce amma kuma surar abinda suka yi meye surar mecece abinda suka yi kamar abinda suka yi zina ne amma saboda wannan niyyar da yake tattare da ita ba a masa hukunci da yayi abin nan to shi yasa malamai da yawa suka yi maganar hadisi wa inna mali kulli bri'in ma nawa idan muka duba sharhi wa ihkam al-ahkam na ibnu daqiq al-ait ina cewa inna mali kulli mir'in ma nawa yace yaqtadi wannan gabar abinda take nunawa anna man nawa shay'an yahsulu lahu duk abinda kai niyya shi zaka samu wannan ibnu daqiq al-ait yake cewa duk abinda kai niyyata to shi kake samu wa kullu man lam yanwihi lam yahsul lahu duk kuma abinda baka yi niyya ba to bai samun ka فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل يجي مسألو لي ديوا سنا كركشون ونن ابوبوا ديوا زاس كركشون ونن ومن هذا عظم هذا الحديث saboda wannan ne malamai suka girmama wannan hadisi na innamal a'malu binniyat saboda abinda zai shiga karkashin shi diyawa fa qala ba'dhum har ma wasu ke cewa kamar imamu shafi'i kusan sulusin ilimi sulusi biyu na ilimi duk yana cikin wannan hadisin sai yace fa kulli mas'alatin خلافية حصلت فيها النية دكاً وتمسألة لأك سابة وأن أتك أنت أكوي وتنية فلك أن تستدل بهذا يا هلتك كف هجة لو أنن هديث على حصول المنوية وأبن دأك نية يافر ممكن هجة لشيء كم مسألة موانا هديثي وأبن دأك نية مي زنا ممكن شيء مي تافر أكوي أبن دأك فتنك تكيم مغانا المعلمي باب haka nan akwai maganar kirmani mai sharhin al-kawakibud darari akwai maganar shaykhul islam ibnu taymiya da yake cewa fa kulli amalin fil alami huwa bihasabi niyyati sahibihi ibnu taymiya a cikin littafin sa al-qa'idatu fil mahabba wanda yake cikin jami'ur rasail yake cewa kowane aiki mutun yayi kowane aiki akai a duniya to gurgurdan niyyar mai aikin ne inda diyar mai aikin ta sa gaba nan aikin hukuncin aikin ya sa gaba walaysa lil amil illa ma nawahu mai wanda duk yayi wani aiki ba abinda zai samu sai abinda ya niyyata abinda ya niyyata shi zai samu ce wa qasadahu abinda ya nufa wa ahabbahu yasu wa aradahu ya nufe shi bi amalihi da aikin sa laysa fi dhalika takhsisun wala taqyidun babu wani abu da zai fita daga wannan yace babu wani kaidi akan wannan duk wani wanda yayi wata niyya to abinda yayi niyyata shi zai samu malam yace babu wani kaidi akan wannan ko kebe wani a ce banda wani ko wane ne in dai zaka yi niyyar abu to abinda ka niyyata shi ne sakamakonka yayi niyyar zina da ita abinda yayi niyyata din shi ne sakamakonsa shi ne zinar wannan magana akwai ta a gurin Ibnul Qayyim a cikin I'lamul Muwaqqi'in akwai irin waɗannan maganganu a cikin littafin Fathul Bari da Ibn Rajab akwai ta a cikin littafin littafai Ibn Sa'di ka'idar al'umuru bi maqasidiha ka'ida ce amma al'umuru bi maqasidiha ma'rufa ce muttafaq alaiha baina al-fuqaha duk mafaqihan duniya sun yi ittifaki akan ta cewa kowane abu ana duban manufarsa mai nufin mai shi dukkan komai ana duba mai mutum yayi nufi mutum ne ya ga wata mace yana zaton matarsa ce yana zaton matarsa ce sai ya ce ya sake ta sakin ya ko bai ba yayi duk da cewa wanda yake gani zaton saboda niyyarsa ta tafi kan matarsa ne ba kan ita jiki zatin jikin wannan ba don shi a ganin sa matarsa ce to wannan sakin da yayi ba a cewa bai yi ba tunda ai da ya duba sai ga ashe ba matarsa bace shi matarsa yayi kuma niyyar ta hau kansa laka ma na waita ya yazidu kamar yadda annabi ya ce niyyar da kai ya yazidu ta tabbata gare ka sau haka malamai suka yi abin nan a rubuce-rubuce akan wannan ita wannan ne magana al'umur bi maqasidi ha duk littattafan da aka yi akan alqawaidul fiqhiyya akwai a cikin su kamar al-ashbah wan nadha'ir na subki kamar al-ashbah wan nadha'ir na ibn nujaym kamar al-isaf at-talab al-isaf bit-talab da risala ta ibn sa'idi a cikin alqawaidul fiqhiyya akwai littafin maqasidul mukallifin مكلفين أو النيات في العبادات نا دكتور عمر الأشقر ونعيش أتكين مجلدي قداء أقول التافن النية وأثرها في الأحكام الشرعية النية وأثرها في الأحكام الشرعية نا الدكتور صالح ابن غانم السدلان رحمه الله مجلدي هاد بيو سفلي بيو نيي باين نا دكا نسو أكن نية كوي واقع قل التفير ذاك يادو شي شافي دبو أكن نية كوي ييزو سو أبغانا تشوى تتكي sannan ne a gurin malamai to ban so in tsaya in ta maganganu ba don aka ce za a bayyana ta waɗannan to komai ma sai dakata kun ga yanzu ya cinye mana lokacin darasi ina fatan dai ba za mu sake kula irin waɗannan ba insha Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا
الله سبحانه وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة وما سكروا كي ركي أبا بمبا وتابا ألا با ليكونوا لهم عزا ننسوا ذموا مسلمتي مكا كلا أها sayakfuruna biibadatihim da sannuba da nan da ba da dadewa ba za su kafirce wa ibadar da suka yi musu waya kununa alaihim didda kuma su zame musu kishiyoyi anan Allah subhanahu wataala yana ba mu labarin kafirai da mushrikai su riki wasu abubuwa da suke bautawa ba Allah ba kuma suna bauta ba waɗannan abubuwan da suke bauta da sunan za su taimake su za su karfafe su a ranar gobe kiyama kalmar wattakhadhu da Allah ya ce sun rika yana nuna cewa ba wani abu bane da suka samu daga Allah su suka tsara abin su suka shirya abin goma kan su suka sassaka su shi yasa aka ce wattakhadhu sun riki abin sun maida abin kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ta'malun yanzu ku rika bautawa abin da kuke sassakawa da hannuwanku kuma Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa da Allah ce wattakhadhu min dunillahi ishara ce kalmar min dunillahi ba Allah ba nan ana nuna musu cewa ashe abinda ya kamata su rika abin bauta shine Allah don shi wannan shine abinda dukkan wani mai hankali zai samu zai tabbatar da hujjoji bayyananu cewa shine abin bauta na gaskiya sannan Allah subhanahu wataala ya bada labarin cewa abin ba yadda suke zato bane ya ce liyakunu alaihim liyakuna lahum wattakhadhu liyakunu lahum izza dan su zamo musu wato mataimaka da za su taimaka musu a ranar gobe kiyama su taimake su lokacin da suke neman taimako Allah ya nuna ba haka bane wannan abin da suke kwadai ba za su same shi ba kalla Allah ya ce ba haka bane sayakfuruna biibadatihim ba da dadewa ba za su kafirce wa bautar da suke yi musu wato ranar gobe kiyama yakfuruna biibadatihim akwai dhamiri a cikin yakfuruna akwai dhamiri a cikin biibadatihim him din a dabirin da yake cikin yakfuruna ana nufin su kafiran da suke bauta ma waɗannan gumaka ibadatihim su kuma wannan him din dabiri yana komawa zuwa ga ababen bauta din ba Allah ba wato a ranar gobe kiyama su waɗanda suka yi bautar za su zo suna cewa sun kafirta da wannan bautar da suka yi sun barranta suna nesanta kansu da wannan bautar da suka yi kamar yadda Allah ya gaya mana suna cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin, suna cewa wallahi Allah ba mu kasance masu shirka ba. Ma'ana yanzu sun watsar da waɗancan abubuwan bauta din, sun dauke su ba shuraka ga Allah ba. Ko kuma yakfuruna, dhamiri yana komawa zuwa ga su waɗanda aka bautawa. Fi ibadatihim, him din dhamiri yana komawa zuwa ga su kafiran. Ma'ana su waɗanda aka bautawa za su zo suna nesanta kansu, suna kafirce ma waɗanda suka bauta musu. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inda za su ce ma kuntum iyana ta'budun, mu ba mu kuke bauta ba. Qala shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun, sai mu fa ba mu kuke bauta ba. Wato su yi bara'a da wannan bautar da suke musu idan sun ga wutar jahannama. Wa yakununa alaihim didda, su zama musu kishiyoyi, wato sabanin abinda suka yi zato na cewa za su taimake su. Ko kuma sai yakfuruna din da waya kununa din, duk da mirin ya zama yana komawa zuwa ga mushrikai din, sai zan kamar bushara ce Allah subhanahu wataala yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa addininsa zai yi rinjaye. Waɗannan kafiran da yanzu suke bautar gumaka za su dawo su shiga musulunci, su zamo kishiyoyi ga gumakan da suke bautawa. Saboda haka su zo da hannayensu su rika shiga suna sassare su suna farfasa su, kamar yadda ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito Makka. Ya shiga da waɗanda da su ake bautawa gumakan da suke cikin Ka'aba, da su aka rika ɗaukan abin sara, gatari ana sare su, ana ja alhaqu wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa. Gaskiya ta zo, ƙarya ta kau, daman ƙarya mai kawwa ce. Saboda kaga da can su suke bautawa, amma yanzu sun musulunta, sun dawo sun zama kishiyoyin gumakan su, suke karya gumakan da hannunsu. Allah ya ce sai yakfuruna bi ibadatihim, za su kafircewa ibadarsu a ranar gobe kiyama, su ce ba mu yadda da ku ba, kuma abinda muka bauta muku, wanda bautar da muka yi muku ba mu yadda. Su ma waɗancan sai mu ma ba mu kuke bautawa ba, su yi ta la'antar junansu. Kamar yadda Dhahhak yake cewa za su zama ma'ada maƙiya, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi 'ibadatihim kafirin. Allah ce wa idha hushira an-nas, idan ka tara mutane ranar alqiyamah, kanu lahum a'da'a, sai waɗannan abubuwan da suke bautawa su zama maƙiyansu. A nan duniya suna bauta musu da niyyar in an je lahira su cece su, to da an zo lahira sai su ga waɗannan abin da suka bauta sun zama su ne manyan maƙiyansu. Wa kanu bi 'ibadatihim kafirin, su zama suna kafircewa ibadar da suka yi musu, suna cewa ba mu ba ku, abinda kuka bauta mana, bautar da kuka yi mana ma ba mu yadda ba. Ma kuntum iyana ta'budun, ba mu kuka bauta ba, kun dai bauta san zuciyarku ne. Allah ya ce alam tara
anna arsalna ash-shayatina 'ala al-kafirina ta'uzzuhum azza فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا.
الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى شمك غنيبا أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا وانا الليم من أيكا وكافري شيطانو سنا إنجزا سكنسا من الله إنجزاوه. فلا تعجل عليهم نوكا كدا كغغو تامسو إنما نعد لهم عدا كدا يمنا كدد دقامسو منا كدد دقامسو كواني كنسوني دايبا يدى أنان الله سبحانه وتعالى كما ينا باوا النبي صلى الله عليه وسلم أنسى نينا ونا أبن إكي رنسى كما النبي صلى الله عليه وسلم ينا ما ماكن ونا أبن يجاو كافرنا سكيل ونا كافرتي هرأ سامونا نتشي وإذا ما ميت لسوف أخرج حيا. Me ya jawo irin wannan kafircin da har kuma ya kai su ga wannan mummunan mataki da za Allah subhanahu wataala zai ce yana musaurara musu ne, kuma ga ranar da zai kawo su gaban jahannama a duddurkushe? Me ya jawo musu wannan abin ne? To shine kamar ansa ce ake bashi, cewa alam tara anna arsalna shayatina, baka ga cewa mun aika da shaydanu ba, alal kafirina, akan kafirai, wato mun aika wa kafirai shaydanu, ta uzzuhum azza, suna ingiza su cikin saban Allah, cikin kafirci ingizawa sosai. Arsalna al-irsal al-qur'ani iri biyu ne, akwai al-irsal al-kauni al-qadari, akwai al-irsal al-shar'i. aike na Ubangiji iri biyu ne, akwai aike na kaddara, wani abu da Allah zai kaddara faruwarsa ya aika shi ya faru, wani aike ne na kaddara shi ne ake kira al-irsalul kauni, kamar da Allah subhanahu wata'ala ce huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi, shi ne wanda yake aiko da iska, arsala ar-riyaha yake aiko da iska, kaga arsala anan irsal ne kauni kadari ba irsal ne shar'i ba, wani abu da Allah ya kaddara. To haka nan arsal na shayatina irsal ne kauni kadari, Ubangiji ya turo musu wannan shaidanu, ya aiko musu da shaidanu domin haka ya kaddara, haka ya so ya kasance. Akwai al-irsalu shar'i, kamar Allah ya aiko da annabi, kamar da ya ayyuha annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, ya kai wannan annabi inna arsalnaka, kaga kalmar arsalnaka mun aiko ka, wannan irsalun ne shar'i, aikowa ce ta shari'a, dan aiko shi ne da addini, aiko shi ne yazo ya kawo wa mutane abin da za su bauta wa Allah da shi. Inna arsalna nuhan ila qaumihi, lalle mu mun aiko da annabi Nuhu, wannan aikowa ce, aikowa ce ta shari'a. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula, mun aiko muku da manzo, yana mai muku shaida kamar yadda muka aika wa fir'auna manzo. Kaga arsalna, arsalna anan duk irsalun ne shar'i da dini, aike ne na addini ba na shari'a ba na kadari kauni ba. Allah ce alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina ta'uzzuhum azza, ta'uzzuhum azza, suna ingiza su, suna batar da su, su malami suka ce ta'uzzuhum ay tagwihim igwa'an, suna jefa su cikin bata, ko tuz'ijuhum iz'ajan ila alma'asi, suna tunzura su zuwa ga saban Allah, tunzurawa, ko suna sa musu rudi, suna sa musu guri a ransu don su kama su shiga, su shiga saban Allah. Wani uquba ce Allah subhanahu wataala yake wa kafirai, yayin da suka bar Allah, suka kirki Allah, suka kirki igiyar Allah subhanahu wataala, suka hada Allah da wasu, suka kama bakiyan Allah a matsayin masoya, suka kama shaidanu su ne masoyansu, to sai Allah ya dora shaidanin a kansu, sun saki Allah, sun rungumi shaidanu, to sai Allah ya bawa shaidanin wata dama, ya ba su wata ƙarfi, ya ba su wata fawa, wanda ita ce suke ingiza waɗannan kafirai cikin saban Allah, suna ingiza su cikin kafirci, suna sa musu waswasi a cikin zukatansu, suna musu wahayi yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura, suna musu wahayi na ainihin ƙalƙalan magana wacce take ta rudi, wacce ba ta gaskiya ba, abinda yake na ƙarya su sa musu a zuciyarsu cewa gaskiya ce, abinda yake mummuna su ainihin kyautata musu su a idansu su ganshi mai kyau ne, har kaga cewa sun abin ya riga ya shiga ransu, sun tashi tsaye kai da fata, suna kokarin kare wannan ƙaryar da suka ɗauka gaskiya ce, suna kare wannan barnar da suka ɗauka daidai ce, suna ma yaƙi akan wannan, su yaƙi masu gaskiya, su yaƙi waɗanda suke kokarin nuna musu gaskiya domin su kare wannan barnar da shaidanu suka nuna musu. Amma duk mutumin da zai yi imani da Allah, ya riƙe Allah, ya koma, ya maida al'amarinsa ga Allah, ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan Allah ba zai ba wa shaidan iko a kansa ba. Innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wa alladhina hum bihi mushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innahu, lalle shi shaidan, laysa lahu sultanun, ba shi da wani iko, ala alladhina amanu, ga waɗanda suka yi imani, wa ala rabbihim yatawakkalun, suke dogaro ga ubangijinsu kawai, wannan waɗannan shaidan bai da iko a kansu, bai da damar ya sarrafa su, ya rika jujjuya su yadda ya ga dama, ya ingiza su saban Allah irin yadda yake so, ba zai samu iko a kansu ba. Su wa yake da iko a kansu? Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wal ladhina hum bihi mushrikun, damar da yake da ita, ikon da yake da ita shine ga waɗanda suka jibince shi, suka mai da shi nasu, kuma suke hada shi da Allah a matsayin abokin tarayya. Don haka Allah subhanahu wataala yana aiko da shaidanu, aiko da shaidanu shine ya ba su dama, ya ba wa shaidanun dama akan waɗannan kafiran su yi ta jujjuya su yadda suke so, da zan kafiran sun kasa amfanuwa da da'awar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu, saboda yadda shaidanu suka dabaibaye su. Allah subhanahu wataala yana cewa istahwadha alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah ulaika hizbu ash-shaytan ala inna hizba ash-shaytan humul khasirun. Allah ya ce shaidan ya ci galaba akan su, don haka ya mantar da su ambaton Allah, shi waɗannan su ne rundunar shedan kuma lalle rundunar shedan sune asararru. Abdurrahman ibn Zaid yana cewa wannan aya tayi kama da fadar Allah, fa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin, wanda duk ya makance ko idan sa ya rufe baya iya ganin baya iya ambaton Allah ko ya baya jin wa'azin Allah, to wannan nuqayyid lahu shaytanan sai mu hada shi da wani shedani, fa huwa lahu qarin ya zama abokin tafiyar sa, zama ko yaushe suna tare shi kuma yana batar da shi. Wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun, su tabbatar da su akan hanya da kan hanya amma suna tsammanin cewa akan shiriya suke. Allah subhanahu wataala ya ce fala ta'jal alaihim, ya rasulullah kada kai musu gaggawa, kada kai musu gaggawar aukuwar azaba, inna ma na'uddu lahum adda, muna dai lissafa musu kwanakin su ne kawai daya bayan daya, idan kwanakin su suka cika to za su zo azaba mu, idan ta zo babu wanda zai jinkirtar da ita. Ai kwanaki ne gare su a duniya, ba da dadde bane, ba dadewa za su yi ba, ko shekara nawa za su yi, ƴan kwanaki ne kadan. Ran za su gamu da mu kuma za su san wace irin azaba muka tanadar musu, don haka kada a yi musu gaggawa. Inna ma na'uddu lahum adda, muna dai lissafa musu ne. Suddi yana cewa inna ma na'uddu lahum adda ay na'uddu as-sinina wash-shuhura wal-ayyama was-sa'at, muna lissafa musu shekarunsu da watanninsu da kwanakinsu da awanninsu. Saboda duk sanda rana ɗaya ta rabu, shekara ɗaya ta rabu cikin shekarunsu, to sun ƙara matsowa kusa da mu ne. Duk sanda wata ɗaya ya rabu, ƙara matsowa suka yi da mu kusa da mu. Duk sanda yini ɗaya ya rabu, ƙara matsowa suka yi kusa da mu. Don haka shekarunka na raguwa, ƙara matsowa kake zuwa ga Allah subhanahu wataala. Gwargwadon abin da kake ɗauke da shi, kana ɗauke da kyakkyawan aiki, to kana sa ran ka je ka samu kyakkyawan sakamako. In kuma baka ɗauke da kyakkyawan aiki, to wannan kuma mutum shi yawa kansa. Inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu. Yace inna ma hiya a'malukum, ayyukanku ne kawai. Uhsiha lakum, nake kididdige muku. Thumma uwaffikum iyaha, sannan duk zan cika muku sakamakonku. Kowa zai samu sakamakonsa cikakke. Faman wajada khairan, wanda ya samu alheri, falyahmadillah, to ne gode wa Allah. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wanda kuma ya samu akasin haka ce fala yalubanna illa nafsahu, kada ya zargi kowa sai kansa. Haka inna ma hiya a'malukum fa inna ma na'uddu lahum adda, to haka dan adam a cikin kwanakin shekarunka tafiya kake kare yi, matsar kabarinka kake, mutuwar kake abin nan. Inda hankali a nan, ba ka tara 'yan uwa da dangi ka ce a zo a yi min happy birthday, ce a yi min happy birthday, wani happy kana kusantar kabari ka ce a ce happy. Inda akwai tunani, kamata ya yi hankalinsa ya tashi ya yi tunanin yana matsowa kusa da Ubangijinsa. Al-Hasan al-Basri yana cewa ya ibn Adam innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk, ya kai dan Adam kai ɗinka ka sukutum ɗinka kwanaki ne, duk sanda kwana ɗaya ya tafi ɓangarenka ne ya ɓangare, to ɓangarenka ya ɓangare ka kai 70 me ya rage kuma ka zo ka ce ai maka happy. Masoyanka su yi baƙin cikin cewa ba daɗewa za ka rabu da su, kai kuma ka ji tsoron haɗuwa da Ubangijinka, ba ka san aya za ka haɗu da shi ba. Sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallama kuka suke yi, ba su san ya za su haɗu da Ubangijinsa ba, duk da an musu bushara Allah ya gaya musu radiyallahu anhum wa radwan, sun yarda da Allah, Allah ya yarda da su, amma duk da haka a tsorace suke, a tsorace suke. To amma kai har ka zauna ana maka happy birthday saboda Fir'auna ya taɓa yi a baya, ko sarakunan Rumawa sun taɓa yi, ko wani abu irin wannan, asalin abin daga haka ya taso, asalin abin ai ya taso ne daga fara'ina, su suke yin wannan, suna yin birthday din su, don su sun ɗauki kansu alloli ne ai, wani ce ana rabbukumul a'la, sun ɗauki kansu minas sulalal ilahiyya. Saboda haka suna a wannan ranar suke raba dukkan abin da za su raba ga waɗanda suke ganin bayinsu ne, wani a yi masa kyauta ta fitar hankali, wani kuma a yi masa uquba ta fitar hankali. Za ku tuna kissar Annabi Yusuf alayhi salam, a lokacin da waɗannan mutane biyu suka fita da mai shayarwa da mai ciyarwa, shi mai shayarwa ya kubuta, shi mai ciyarwa aka abin nan aka sai aka kashe shi. To a cikin abin da yake cikin Old Testament cewa a ranar birthday din Fir'auna yayi wannan, kaga ashe wani abu ne wanda a gurin su Fir'auna su suka fara. Daga bayan Rumawa, bayan sun shiga da musan maguza ne, bayan sun shiga Kiristanci da suka bata Kiristanci, sai ya zama sun dauko al'adun su sun kuma shigo da su cikin Kiristancin. To sai ya zama Kiristoci suna yi a matsayin addini. To kuma daga baya kawai sai aka jeho mana shi, sai wa muka dauka har ma irin duk abin da irin nasu ba ma canji, ko ka ce a irin abin nan da wasu ke ai islamization din sa, a mai da shi musulmin abu, a'a yadda yake happy birthday to you, happy birthday, irin wakar da irin kalmomin da irin, sai ka tuna fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu, ce ko da za su shiga ramin damo sai kun bi bayan su kun shiga. Ma'ana duk kuncin abu, duk munin abu, duk kyan abu, ko me za su yi kawai kuma da irin shi za ku kwaikwaya ku yi. To tabarbarewa kwakwalwa ba inda ba ta kai mutum. Allah subhanahu wata'ala ya mana da kyau abinda muka faɗa na daidai, Ubangiji ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.